sashen Hausa na Murya Amurka VOA ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a da Dalol a Jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan Abuja. Don kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassa na halkwatar mu da ke birnin Washington DC. Shirin na kunshe da martani kan nada Farfesa Ibrahim Gambari a matsayin shugaban ma'aikata na fadar Asoro. Rahoto daga Niger na shirin bude makarantun boko a farkon watan gobe. Muna da shirin tabalin tsaro da kuma darasin Ramadan. Duk kafin waɗannan a dakaci labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Bincike ya nuna cewa kusan daukacin tattalin arzikin duniya ya shiga wani mawuyacin hali sanadiyar annobar cutar coronavirus. Sai dai binciken ya kuma gano cewa wasu kasashe sun fi wasu kintsawa wajen daukan matakan da za su kare harkokin kasuwanci da ma'aikatansu daga raɗaɗin da ke biyo bayan barkewar cutar ta COVID-19. Koriya ta Kudu, Singapore da Vietnam na daga cikin kasashen da ake misali da su wajen daukan matakan gaggawa a lokacin da cutar ta barke, inda suka yi maza-maza suka rufe wuraren kasuwancinsu, suka kuma dukufa wajen gudanar da guje-guje tare da bibiyar waɗanda suka yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar. Masana tattalin arziki sun ce a dalilin haka yasa kasashen suka samu sauƙin buɗe wuraren kasuwancinsu ba tare da wata matsala ba. A nasu ɓangaren kasashen da suka ci gaba a nahiyoyin Asiya da Turai da kuma arewacin Amurka, gwamnatoci sun fi mai da hankali ne wajen bada tallafin agazawa tattalin arziki ga wuraren kasuwanci da kuma ma'aikatan da suka rasa ayyukansu sanadiyar rufe wuraren kasuwancin. Kasashe irin su Jamus sun yi nasarar rage yawan waɗanda suka rasa ayyukansu ta hanyar ba kamfanoni tallafin da za su ci gaba da biyan ma'aikatansu. A nan Amurka, wacce take fuskantar babbar matsalar tururar waɗanda suka rasa ayyukansu, ana ba ma'aikatan tallafi ne ƙarƙashin wani shiri na waɗanda suka rasa ayyukansu. Duk da cewa akwai matsaloli da aka fuskanta na waɗansu da ba su ci gajiyar shirin ba, sai ƙasashe masu tasowa waɗanda suke fama da matsalolin talauci tun gabanin ɓarkewar cutar ta COVID-19, inda ake fuskantar mummunan yanayi tun da aka samu nakasu a fannin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da kuma durƙushewar fannin yawon buɗe ido. Lamarin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka ƙoƙon neman tallafin $7 billion domin a kaiwa kasashen da suka fi tagayyara agaji.
If COVID-19 wreaks havoc in the poorest places, we are all at risk.
Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ne yake cewa idan muka bari cutar COVID-19 ta galabaitar da kasashe marasa galihu, mu ma za mu saka kanmu cikin haɗari. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa nan da ƙarshen shekarar nan za a samar da rigakafin cutar ta COVID-19 wacce za a yi wa jama'a cikin hanzari. Trump, wanda bai bada cikakkun bayanai ba, ya kara da cewa ba da ɓata lokaci ba za a rarraba allurar rigakafin domin har an sa dakarun ƙasa cikin shirin karta kwana. Sai dai hasashen shugaban na Amurka ya yi hannun riga da shaidar da Majalisar Dokokin ƙasar ta saurara. Gabanin Trump ɗin ya yi wannan jawabi daga fadar gwamnatin Amurka ta White House a jiya Alhamis domin kuraren daraktan hukumar samar da allurar rigakafa a Amurka, Dr. Rick Bright. Ya faɗa wa 'yan majalisa cewa babu wani shiri da aka yi wajen samarwa da kuma raba allurar rigakafin cutar. Yana mai cewa hakan zai iya faruwa ne cikin wata 12 ko 18 masu zuwa idan komai ya tafi daidai. Halin da ake ciki, sama da allurar rigakafi 90 ne ake kan gwadawa a sassan duniya, inda wani kamfanin haɗa magunguna a ƙasar Jamus da ake kira CureVac a jiya Alhamis ya ce ɗaya daga cikin allurar rigakafin da yake gwadawa ya kare dabbobi daga kamuwa da cutar ta corona. Ana kuma sa ran a wata mai zuwa za a fara gwajinta akan bil'adama. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatocin ƙasashen duniya da su mai da hankali wajen kula da fannin lafiyar kwakwalwa yayin da ake fama da cutar ta coronavirus. Sakataren Majalisar Antonio Guterres ne ya yi wannan kira a jiya Alhamis, inda ya ce annobar ta corona na jefa iyalai da al'ummomi cikin mummunan yanayi na kunci. Ya kara da cewa ma'aikatan lafiya, dattawa, yara da waɗanda suke ɗauke da wata cuta da masu matsalar kwakwalwa da waɗanda suke yankunan da ake fama da rikice-rikice na daga cikin mutanen da suka fi shiga haɗarin faɗawa yanayin na ƙunci. Kiran na Guterres na zuwa ne bayan wata shelar da hukumar lafiya ta WHO ta yi. inda ta ce akwai yiwuwar cutar ta COVID-19 wacce zuwa yanzu ta harbi mutum sama da miliyan 4.3 a duk faɗin duniya. Ta iya zama irin matsalar kwayar cutar HIV mai haifar da cutar AIDS da ke karya garkuwar jiki. Hukumomi a ƙasar Burundi sun kori wasu ma'aikatan hukumar lafiya ta WHO su hudu daga ƙasar, inda suka kwatanta su a matsayin waɗanda ba a lalle marhaban da zuwansu. Ƙasar ta Burundi dai ta ba jami'an nan da zuwa yau Juma'a da su kwashe inasu su ƙara gaba, kamar yadda wasu bayanan da aka kwarmata daga ofishin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar suka nuna. Matakin na zuwa ne yayin da ya rage kwanaki kaɗan a gudanar da zaben shugaban ƙasar wanda aka tsara za a yi a ranar 20 ga watan nan na Mayu, a kuma daidai lokacin da duniya ke ƙoƙarin shawo kan annobar coronavirus. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Bernard Ntahiraja bai yi wani ƙarin haske kan dalilan da suka sa aka kori jami'an na WHO ba, sai dai daraktar hukumar da ke kula da yankin nahiyar Afirka Majidiso Moeti ta ce a kodayaushe hukumar na kudayen yin aiki tare da ƙasar ta Burundi wajen yaƙi da COVID-19.
Madalla, tuni dai sabon shugaban ma'aikata na shugaba Buhari wato Farfesa Ibrahim Gambari ya shiga falar Asoro inda ya maye gurbin marigayi Malam Abba Kyari wanda ya rasu bayan fama da cutar coronavirus. Duk da cewa ba a jin sunan Ibrahim Gambari kai tsaye a lamuran siyasar shugaba Buhari kuma baya cikin waɗanda ake yayata cewa za a nada kan mukami, shine ya zama ministan harkokin waje zamanin da shugaba Buhari ya yi mulkin soja bayan juyin mulkin gwamnatin shugaba Shagari a shekara 1983. Wannan ya nuna Farfesa Gambari dama dan majalisar ministocin shugaba Buhari ne tun a zamanin mulkin soja, don haka samun wannan mugani ba abun mamaki bane. Magoya bayan shugaba Buhari na nuna wannan shugaban zai ci gaba da daukar matakai da mataimaka da za su ba da damar garan bawul ga kasar da ke da akasarin mutane masu rayuwa a cikin kuncin tattalin arziki. Alhaji Alibarde na daga cikin shugabannin kamfen din shugaba Buhari tun shekarar 2003.
To saboda haka nan ba za mu ce ƴan Najeriya ko ba, mu godiya za mu yi musu domin sun zo zaben ba mu da kuɗi ba mu da kosisi, an ba su kuɗi sun ji karba sun zabe mu. Kuma babban abin da nake godiya shine dum abinka duk yayyaka ba za ka ce Buhari azzalimi bane, ba za ka ce Buhari fasiki bane, ba za ka ce Buhari mayaudari bane, ba za ka ce Buhari mara gaskiya bane. Kuma ina gaya maka a tarihin Najeriya babu wanda ya ninka kudin mai su biya ka zuwa lafiya in ba Buhari ba, domin an san wannan abin da yi ba aljihun zai zuba ba. Ai kudin mai gina nan an kara shi kaza, zai zo mai da shi yace kaza za ku biya. Kuma ɗan Najeriya aka fito aka yarda da wannan abu saboda ai me yasa an san ba barawan bane, duk abin da yi ba aljihun zai zuba ba. Saboda haka ne ɗan Najeriya su kara yin hakuri kamar yadda shi da bakinsa yake faɗa cewa ana cewa an za an daɗe gafara sa ba ƙofa yake, to har saniyar za a gani, to insha Allah za a ga saniyar ma ba ƙahon ba. Kamar yadda shugaban ƙasa ba, domin ni na imani duk abin da Buhari ya faɗa ba zai taɓa faɗan san ransa ba, kuma ba zai faɗa maka abin da bai ta'addansa ba.
A nasa bangare shi kuma Ali Samari Travels Kano na nuna ba nada Ibrahim Gambari kadai zai nuna shugaban na waiwayar mutane da suka tallafa wa siyasar rasa a tarihi ba.
Mutane sun fito sun ba da gudunmuwar su 100%, amma al'amura sun canza, an manta ma da mutanen talaka. Wannan su suka yi ruwa suka yi tsaki da zaben na farko da na biyu, sun ba da gudunmuwar su, wani ya rasa ɗansa, wani ya rasa ubansa, amma yanzu an zo an manta da kowa. To ba da zamu ce da Allah sai godiya, akwai yanzu wani mutum bawan Allah da yake mun saki Allah mun kama mutum, domin wa Allah godiya mun tuba a ga Allah. Wannan abu mu muka jawo kanmu, duk shugabannin nan namu sun manta da wani talaka, kowa ta kansa yake yanzu. Sai dai mu wa Allah godiya, zabe na gaba zamu mika wa Allah subhanahu wataala zabi ya zaba mana shugabanni na gari. Amma wanda muka yi imani, mun imani da Allah, mun imani da Muhammadu Buhari, in ya kama mulkin Najeriya al'ummar Najeriya marasa ƙarfi za su samu shaida. Wallahi yanzu Ali Nasiru mutane sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wani azumi ma ba zai yiwu ba a halin da muka binci kanmu yanzu kenan.
Alhaji Ali kai wani menene a baya? Dai ina jin mun taba hira da kai, ka faɗi cewa kana daga cikin magoya bayan shugaba Buhari na kan gaba.
Ni nake a cikin jihar Kano, ni na dauki office ina na dauka na bayar aka sai da katin sa. Abokan tafiyar mu ma za su ka ce in Jonathan ya ci mulki za a yi rufe office ina, nace na yadda in Jonathan ya ci a rufe office ina. Amma ni tafiya ta tsakani na da girman Allah Muhammadu Buhari, na dauki office ina na dauka na bayar a sai da katin, aka dauka aka sai da katin Muhammadu Buhari. Kuma ni kirawo al'umma muka ba da gudunmawa 100% a samari, kamar yadda masu sai da kati na waya suke saiwa kan danja haka na rabawa yara kan titina suke bi suke rabawa suke saiwa, gudunmawar da na bayar a cikin jihar Kano a akan tafiyar Muhammadu Buhari.
Alhaji Ali, an duba kusan za a ce ita gwamnatin tana da sauran, kamar shi shugaban Muhammadu Buhari yana da sauran shekaru uku ma nan gaba, inda abinda watakila baka yi tsammani ba, ko in ce abinda kake ganin bai faru ba yana iya yiwuwa a waɗannan shekarun ai.
To har yanzu mu ne masa babban zato na alhairi, amma waɗanda suke tare da shi ba sa gaya masa halin da al'umma suke ciki a baya lokacin da da kansa.
Wai ke na yi watakila ana maganan irin su marigayi Abba Kyari ne yanzu kuma ai bayana.
To ai akwai ragowa, ko matarsa da su ita suke da su take rigima, ko matarsa da su ruma karaban nan ta gindin nasa wannan ma ba zaɓar su akai ba da su take rigima. To mu ma talakawa yanzu duk maganar da ake akan waɗannan mutane, Alai Nasiru bawan Allah nan zai shiga taron mutane sama da miliyan 100, haka zai fito da kansa zai ce ko security babu, ina fashewa da kokashi na talakawa ne, to za mu yi da rayuwar mu, ba za mu dauko mu zaba. Mahukaci fa yanzu da kansa ya budu baki ya ce mu muke kuskure a rayuwar mu, kun ce sai Buhari, to ga abin da Allah ya ban mu da shi, ya ban mu da Buhari. To kaga sai mu dawo mu ci gaba da istingifari a halin da muke ciki da dan business da wanda ba dan business ba. Kwan Nasiru kowa ya harkokin sun tsaya.
Ali Samari Travels a ra'ayin sa kan shugaba Buhari. Kuna sauraron muryar Amurka ne a shiri na musamman daga nan Abuja. Ku biyo ni mu shiga jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta ayyana cewa za ta bude makarantun boko a ranar 1 ga watan gobe, duk da barazanar annobar coronavirus da ke ci gaba da sanya zulumi a zakatan jama'ar kasar. Daga birnin Kwanni, wakilinmu Haruna Mamman Bako ya yi koma na wannan rahoto.
Ra'ayoyi masu cin karo da juna ne ake yi game da wannan matakin, a cewar Aligoje Dango, shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasa karatun boko a ƙananan aji a gundumar birnin Kwanni. Daman sun dade suna jiran gwamnati ta dauki wannan matakan na sake bude wuraren karatun boko.
Akwai lokacin da aka yi taron ministoci, Council de Ministre ya dauki kudiri na ɗin alloba ta daga za a rage wasu mesure, kama mesure wadda ta shahi bude makarantu. Dama wannan Council de Ministre ya ce in talawa ɗaya ga watan Juin za a bude makarantu, kenan abu ne wanda kowa ya san da shi, kuma abu ne mu wanda muke jira, ba mu magabata ba nan ne, kowa ya ellakwal da ellakwal, kowa ya gaji da wannan zama. Shi kuma zama dole ne gwamnati ta dauki wannan mesure saboda alloba wannan premier, in Allah ya yarda kan da wannan lokaci mu dai a shirye muke, mu shugaban makarantu na nan insha Allah za mu shirye.
Haka su ma uwayen dalibai sun nuna gamsuwar su game da bude makarantun nan boko da gwamnatin ta dauki matakin a ranar 1 ga wannan watan mai zuwa.
Sunana Muhammadu Sule, ana ce mini Kebu, president nani na Owan Yara Madrasa Kat. Hakan ganga yayi kun kankan mu sakin yaran nan ga hanya bai kawo mu alheri ba, makaranta ba, lakwal abin bai ba, amma yanzu da aka buda kuma alhamdulillah dole sai mun kula mun sa su gaba. Lokacin nan sai mu dawo kuma mu kira Owan Yara mu jaddada musu, to lalle kun rako ɗayan ku sun shigo ga sunan mun tabbata su a kuma mun gani mun shi da lalle bakin kokarin da muka ji mu Owan Yara za mu biyar yaran mu da kididdiga kadan kadan sannan mu ga mu tabbata su a dai sun zo ga sunan sun zo mun hannun ta su ga madannin su, saboda yaran ma sai mun koma taririyar su ina na shin suke suna cikin kasuwa ko suna tasha. To yanzu dai tun da har wannan dama ta samu ta shugaban kasa ya ba da okan ciya da akuma, to masha Allah mun ji dadi.
Sai dai a cewar ɗaya daga cikin maga takardan kungiyar makarantun nan boko sanan na reshen birnin Kwanni, Malam Habibu Mumuni, wannan matakin da gwamnati ta dauka na sake bude makarantun nan boko kuskure ne.
Mu da mun san jiska prove the contrary, wannan karatun ko an yi shi ba daurare ne ba, saboda mi akwai fujoji da kai 70% duka sai kanta 75%, amma tsakani da Allah mu da mun sani mu shanin lakwal ba kai 70% ba dai, gwajin mu da equal premier tunda program kin ya bi muka fara shi, kuma shan biye kin sai da akai mutane farmasan kuma mutane ma ba su kware bisa gare shi ba, kenan wanda duk ya bada an dai bada na kuma gwamnati a hadabi ne dai yana son ai banci da wannan kuma kun san cikin lokacin da muke lakwalin nan mu duka yawancin su na runhuna ne zanaki ne, innan ma birni ana cewa akwai kalila waɗanda ya zamanto suna da yan kala soshi kawai in ka dauka ka 70% na lakwalin nan kawai babu wanda adda kala sai ga ta amma tiro definitive duka sana ne ta kakana za a zakkuwa cikin sana juwan yanzu ma Allah dai ya sharbe mu shi gani yanzu kun gani gashi na ruwa sun fara sauka tun mai, kenan a tayi shanje a tayi juwan a zo har jiye jiye kuma an san watan tsananin ruwa ne to ta kakana za a zakwa a karanta su amma mu sai mu ce zubala tana ga mai hawan kura shi ya sawar zashi wannan kote na runhuna yan shi gwamnati sai sawar zashi dauka matakin su bancin na runhuna akwai kote na wajen uwayen diya ai uwayen diya su wadda jansu ai koyi za a yi yau ya kamata a ce in yi za mu yi ai shawara har da uwayen diya a ce za a koma lakwar kin da yau in Allah ya ruwa kanzu shi wai yar za su sauri aikin noma bayan su kuma gwamnati bai dauka yawanin su na uwayen na abinda suka samu noma nan suka ci suka sha don kenan uwayen su hana diyan su ko ku son kai diyan su daji ni mu shalla kwarga ta tambayo su ka san ku abin wanda ba shi wa
shi dai komawar makarantun nan boko daga 1 ga watan yuni zuwa 15 ga watan yuli da gwamnati a jamhuriyar Niger ta sha alwashin sai kawo karshen yawan garramba da yara suka shiga watanni biyu da suka gabata sanadiyar cutar mashako ta gama duniya Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaishe da Haruna da dimban masu sauraron murya Amurka a kullun dan samun labaru daga tushe kafin mu ci gaba a shakata da wannan
'Yan da hankali ya koma kwacokan kan yaki da cutar corona a Najeriya. Su kuwa 'yan bindiga daɗi na ci gaba da cin karansu ba babbaka a jihohin da ke arewa maso yammacin Najeriya. Daga Litinin ɗin farkon wannan mako zuwa jiya Alhamis, 'yan bindiga daɗi suna ta ƙara tafka aika-aika a jihohin na arewa maso yammacin Najeriya. Alal misali a jihar Katsina, kimanin yankunan ƙananan hukumomi 14 ne ke ci gaba da ɗanɗana kudarsu a hannun waɗannan 'yan bindiga daɗi. To madalla, wannan wani bawan Allah ne daga ƙaramar hukumar Safana yake mun ƙarin bayanin irin halin da suke ciki dangane da aika-aikar 'yan bindiga daɗin.
Da farko sunana ne tun da ni na riga na ni kauya mutuwa ko gobe ko yanzu. malam ku fadan ki ga da safana lokai ga dan ku
kamar misali kai me faru da ku a yankin ku
abin da yawa a yankin mu da dan ku da sauran wasu kauyuka in ka tare ne zan ba gari 40 wanda kullun sai ya shiga a daya rana ya shiga gari 7
suwa suke shiga
barayi ya washe shanu
kamar in sun shiga din me suke yi
za su shiga gaba daya in sun koganya za su yi alba alba da bindigogi akwai babban duka wanda suke halwa wanda suke cewa aminai shi dan ka gida ita ita ke tare yan gudunwa in mutun ya zo da kawo gudunwa in ya dasa ita da wasa ya kuma sai shi kuma wanda suke halwa mutuna kashe mu da shi duk da suke cewa ba a ganin sai dai ka ja shi dai ka
na'am kamar kai misali me faru da kai
lokacin da suka zo ina cikin janda muka yi toka dan muna haba maza a taimaka mu haba maza a taimaka mu suka taru suka ci hadin mu muka ki barin garin da turi ya da sanuwa sun tara wajen ta kai suna so su yi da ita amma muka hana ya zama matasa suka ci a bari wanda aka ci aka ce wanda aka bari ba gado ba za a bari yawa toka da karshe din sun kashe mu mutum biyar amma gaskiya ko ba sai da dabbobin ba
misali kai bisa rabe ka ba
ni sun yi ba hantiri 21 amma Allah bai kare man kwana ba sai suka zo same ni da wannan wanda bai jan shi ne ma da daga nan a bayar dan naji tsoro eh ba sai ba bai dai da ana
kamar a misali cikin iyalanka an kashe wasu mutane ne
eh an kashe kare na guda biyu akwai Kabiru Horo akwai Basiru Bello
ya girman wannan matsala take ne
to gaskiya girman wannan matsala wanda bin ya fadi ba in bai gani ba abin ya shayanta saboda tsakani da Allah sojoji ma suka tawo amma suka koma suka ke zahir da abin yake dan gudunwa suka zo suka gangare bai isuwa suka koma ku ko da take ne fa dole mu ne muka tsaya aka kashe na kashewa aka banna ba ba abin da ma suke hayan mata dauke a fit amma dai yawanci mu maza suka yi kashewa gaskiyar magana ko shi wanda yaro wanda aka halba akwai kano suka ce za ta da zafi da lata da idan shekara 13 ta ce mata ita ba ta ce to ya ba ta kudin ta ce kudi duka 300 ne ya ake 300 ne kashe wannan in dan uwa na shi goya za shi da ya amfi daji ne
iya adadin mutanen da aka kashe wanda kai ka sani za su kai nawa
to gaskiya yayi ya zafa da arewa ba ya ganewa amma ne saboda Allah duk garin da suka shiga da wuya ba su kashe ba dan ko jiya babur 50 mutum uku suka ce za su zo dan jifa da suka ji mun yi kaman cewa garin ya suka wuce kauyen tsaliya sun hadu mu tabbaye ba su kashe shi amma sun kore shi ni ya tiyan nan shekaran jiya suka kuma jiya suka ce za su dawo
to wai shin yaya girman wannan matsala take ne Abdullahi Aliyu Katsina jagora ne a daya daga cikin kungiyoyin fararen hula
ta wuce da yadda masu jin labari suke tunani musamman idan muke la'akari da yadda yayyawan mutanen da ke wannan yankin aka jefa rayuwarsu cikin fargaba da firgici da tashin hankali za a zo a gaban mutum a kwashe dabbobin shi gaba daya a yi matan shi fyaɗe a yi ƴaƴan shi fyaɗe a gaban shi kuma a kashe shi in bai sa'a ba
a jihar Kaduna ma dan jarida Samuel Musa Reef ya ce kudancin Kaduna na ci gaba da fuskantar hare-haren na 'yan bindiga daɗi.
Kaduna local government sun zo cikin da daddaren Litinin suka kashe mutane kuma suka kwashe musu shanu kuma da aka kwashe ya ce wajen 7. Bayan haka ma an kashe mutane sun kai har wajen 17 suka sake zuwa wata ƙauye ana kiranta bakin kogi da Idanu. A bakin kogi dai kafin su iso mutanen sun gudu. Suka kai can Idanu sai suka samu suka kashe mutum ɗaya kuma suka jima wajen mutane biyu rauni mai yawa. A ranar Laraba sai suka je wani gare wanda ke kan hanyar Kaciya Kaduna Road suka kashe wajen mutane 7. Allah ya sa sojoji suka zo aka putin everything under control.
Kazalika a jihar Niger tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue Kanar Aminu Isa Kwantagora ya ce jihar tasu ta Niger tana ci gaba da fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga daɗin.
Ce local government guda biyan da ha na rabe hannunsu ne tunda suna cin karansu ba babbaka suna muya suna shororo suna rafi suna mariga da cikin mashego to kaga yanzu suna bi ne suna kwashe bisa shanun mutane suna kwashen shanun Fulani da kuma shanun 'yan ƙasa duk suna kwashewa sannan suna garkuwa da jama'a kuma suna saka abinci.
Lankan daɗe gwamnati kullum na cewar tana ɗaukan matakai domin daƙile wannan aika misali kamar kai a matsayinka na jami'in tsaro kaga musu irin matakan da gwamnati ke cewa tana ɗauka?
To, inda ya dauki matakai kaga kamar shekaran jiya kauyen mu can aka suka shigo cikin wani gari da ake kira Shadadi suka halbi mutane takwas mutum biyu suka mutu nan take ɗaya wata mata ta rasu a asibiti jiya yanzu gunkin biyar na nan a asibiti to don me saniya a wadatar an kwashe to ana daukar matakan tsaro wannan ya faru shekaran jiya ke an hange su a cikin dajin Lilingware da can na Alawa sun tara bisashe shanu sun fi 10,000 to ka yi lissafin mutane nawa ce za ka ce a tas mu ma ba wannan kuma yake kara mana tsoro ba in dai mutane sun ragu cikin fargaba to ka gani bana ba noma to ka sani ko talakawa ne duk wannan bangaren in ko ba su yi noma ba to mu kulla abokantaka da yunwa kenan da talauci
a jihar Zamfara har yanzu akwai damuwa duk wanda zaman lafiyar da aka ce an cima biyo bayan tattaunawa da aka yi da 'yan bidigan nan a baya
tunana Ibrahim Janyo director na kungiya mai zaman kanta aiwatar da zaman lafiya da kuma fadakarwa akan zaman lafiya a jihar Zamfara ai yanzu akwai yankunan da ba sa iya ruhe idon su kwanta lafiya su tashi lafiya idan aka ce haka nan akwai Zamfara ta arewa a yankin kauran Namuda Shinkafi Zurmi da birnin Magaji a waɗannan yankuna har yanzu akwai yankunan da mutanen yankin nan waɗanda ke zama irin su Zangeru Dole Moriki da ita Morikin da kan suna cikin fargaba saboda mutanen nan sansanin su yana wajajen nan da suke tsallakowa akwai titin da ya dauke ka daga birnin Kaura zuwa garin Shinkafi wannan ko da yaushe idan mutanen suka zo tsallaka ana samun matsaloli na sata al'umma tare al'umma a yi musu fashi da kuma kashi su ma a raba su da rayuwarsu
hukumar gwamnatin Najeriya za ta ci dangane da wannan aika-aika na 'yan bindiga a sassan Najeriya daban-daban Malam Garba Shehu shine kakakin fadar shugaban Najeriya
abubuwa ne kamar marasa daɗi ba wanda za a ce yana murna da wannan tsari da jama'a suka samu kansu musamman a cikin wannan hali da yake ƙasa kuma tana faman yaƙi da wannan cututtuka iri-iri wasu an kai su wasu ba su zuwa wannan fitinan kuma yanzu a wuraren ma da ake ganin an yi yarjejeniya da su ta zaman lafiya za a je makamai yanzu suna tada fitina gaban ƙasa ya ba da umarni a ɗauki tsauraran matakai a sabili da haka akwai tawagar hedkwatar tsaro ta ƙasa da baki ɗaya wadda aka tura wannan yanki sati da ta wuce tana katsina don a tattauna da shugabannin gwamnatocin jihohi akan wannan matsala a kuma san damara da za a sake ɗauka a kai gwamnati ta damu amma alhamdulillahi yanzu ana samun ci gaba wajen shigo da kayayyaki musamman jiragen yaƙi masu bindigogi na saukar ungulu an riga an tura wasu a wannan yanki an ba da umarnin air force wato sojojin sama su shiga cikin wannan abu duk abin da suke da shi don a magani
masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaje mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku mu zama lafiya
amma kon gobe za mu kawo muku sabon shirin in Allah ya kai mu yanzu ga shirinmu na ƙarshe darasan Ramadan
ni ne Sama'ila Sule mai wazi a nan birnin Gwani azumin Ramadana ɗaya ne daga cikin rukunai na addininmu na musulunci kuma abin ne wanda Allah ya farlanta mu musulmi wanda yake idan yana da lahiya ta yatar da shi to wajibi ne a azumce shi Allah yana cewa shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasum wata Ramadana wata ne da aka saukar da Alkur'ani a cikin shi shiriya ne rahama ne ga mutane wanda ya halarci watan ne yana lahiya lau ba da uzurin komi azumci shi ga azumta shi bin umarni ne da Allah ya bada sallar tarawihi da tahajjudi nafila ce in san samu ne yin su gida yafi falala babu laihi idan an hadu an sallace su a lokacin da ba a jin tsoron komi amma tunda akwai annoba da Allah ta'ala jarabci al'ummar duniya gaba ɗaya da ita wadda muna fatan Allah ta ta'ala ya yi mum. To babu laifi shawarwarin da likitoci suka bada na cewa a kaurace ma a haduwa, to abin da mai kyau musulmi su kaurace ma wannan, su fahimci cewa wannan ba an yi shi bane dan a hana su ibada su, a'a tsoro ne da ake, kuma tsoro ne mai ƙarfi na cewa in an hadu akwai yuwa a kamu, to da haka sai musulmi su zama masu fahimta.
To masu sauraron murya Amurka, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan murya Amurka, ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum.
Bonjour.